أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أزكى الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. Wabarakatuh ya ummul muslimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatun mu na Alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gida mai girma sarkin damba. Yau 19 ga watan Ramadana, hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1440, wanda ya zai daidai da 24 ga watan Mai 2019 Gregorian calendar. Har yanzu muna a cikin wannan sura mai albarka, Suratul An'am. Jiya mun kwana akan aya ta 41, inda Allah madaukakin sarki ya mana bayanin halin da kafirai, musamman na Makka, idan sun shiga saboda rashin jin su da rashin sauraron su da rashin fahimtar su da rashin hankalin su, suka butulcewa Allah madaukakin sarki. Idan sun shiga hali na kakanni kai, Allah madaukakin sarki ya bayyana da mu mana cewa ba abin da za su roka ya fitar da su daga wannan kange face Allah madaukakin sarki. To ci gaba da wannan. Sai Allah madaukakin sarki ya ce, walaqad arsalna ila umamin min qablika فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الله madaukakin sarki yake hakika mun aika da manzanni ila umamin qablaka, zuwa ga al'ummomi da suka zo kafin ka. Ai wala kada arsalna ila umamin min qablaka rusulan, akwai takadiri, mun aika da manzanni zuwa ga al'ummomi da suka zo kafin ka ya Muhammad. Saboda haka, amma abin da yake faruwa shine fa akhaznahum bil ba'sa'i, sai muka kama su da abin da ake kira al ba'sa, shine wato kinan wahala wadda ta shafi dukiya, wadarra da wahala wadda ta shafi gangan jiki. La'allahum yatadarrauna, ko kasa kankan da kai. Kamar wannan aya, ba da hakuri ne Annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake masa, kar ya damu, kar ya daga hankalinsa. Allah madaukakin sarki kafinsa ya aika manzanni zuwa ga al'ummomi, kuma abin da yake faruwa da shi dinnan shi ya faru da su. Ta kamar yadda suka yi hakuri, shi ma ya hakuri, kamar da muka karanta wato kenan a baya. To sai dai idan al'ummomi sun karyata manzanni, Allah madaukakin sarki yakan ba su uzuri. Na farko, sun nemi aya ba a kawa da gaggawa, saboda in ta zo ba su yi imani ba, halaka ne. Na biyu, yakan nuna musu wasu alamomi wanda ya kamata a ce sun yi la'akari da shi, su fahimci cewa a dalilin kimbin wannan manzo da aka aika musu ne hakan ya faru da su. Don haka yake cewa akhaznahum bil ba'sa'i wadarra'i, sai muka kama su da tsanani. Kamar da muka dai an ce al ba'sa, tsanani wanda ya shafi dukiya, hasara ta zo musu tana, hasara ta zo tana, hasara ta zo tana, abubuwa kaza su lalace. In an rasa ruwan sama, ai kaga gona za ta lalace. In an cinye abinda aka cinye ko ba a noma wani ba, kaga matsala ne. Duk wannan ana kiran su alba'asa. Adarra, kuma cututtuka na jiki, rashin lafiya, mace-mace da sauransu. To duka wannan Allah madaukakin sarki ce duka mun kakkama su da su, a jarraba su da wannan. Amma me hikiman wannan? La'allahum yatadarra'un, ko sa kankan da kai a gaban Allah madaukakin sarki, su zo su yi abin da ake kira at-tadarru, shine kenan su zo su kwanta a gaban Allah madaukakin sarki, su nuna kankanci, su nuna sun yi nadama, to amma ba sa yin hakan din. Wannan aya, wasu daga cikin mutanen da ake kira ubada sukan kafa hujja da ita a wajen wahal da gangan jiki da kuma dukiya don kin tarbiya a jiki, tunda gashi Allah madaukakin sarki ya aika musu alba'asa'u wadarra'u, me gol din shine la allahum yatadarra'un, ko sa yi kankan da kai idan suna son su yi kankan da kai a gaban Allah. A cikin wannan al'umma ta mu faki fada ba baya ba, sai mutum ya dora wa kansa wato kenan fatali da dukiya, duk abin da ya samu na dukiya ya lalata shi ya zama bai da komai, ya koma sifar liyadi. Saboda me ya dora wa kansa alba'asa'u dan ya samu daman da zai kankan da kai a gaban Allah madaukakin sarki. Ko kuma abin da ake kira abdarra, idan rashin lafiya ya same shi ba zai nemi magani ba, ya ta shan wahala ya ta shan wahala ya ta shan wahala, saboda wai idan ya saba da wannan zai kankan da kai a gaban Allah madaukakin sarki. Ba musulmi ba za ka samu sarki, sauran addinai ma akwai addinan da suke cewa kawai abinda zai raba ka da duniya na lafiya shine ka wahal da ranka. Wasu zaka suna gudu a cikin jeji ba sa kaucewa bishiya, irin jeji mai rukukin nan ba ruwan su da takalmi kaya me sai ya gansu, saboda mai su wahal da gangan jikin su ko za ta zo tabi abin, suna ganin ta hanyar haka ake tarbiyyar rai. Ko kuma ga abinci su hana kansu ci, su hana kansu ci, su ki cin abinci sai rami su kanjale da sauransu. Ko kuma ga suturori su ki sakawa, ga wani kayan jin daɗi duk malazzat babu ruwansu da wannan. To saboda su tarbiyyar rai ana kiransa tarbiyyar ar-ruhiyya. To amma irin wannan tarbiyya din jahilci ya shiga cikinta, musulunci ba zai yarda da ita kai tsaye ba. Idan rashin lafiya ya zo maka daga gurin Allah madaukakin sarki, wannan fine and good, sai mutum ya karba. Ko kuma talauci ya zo shi daga gurin Allah madaukakin sarki ba kai ka nemo shi ba, wannan ma sai mutum ya karba a cikin wannan. Amma ka jawo shi da karfi alhali ba kai ba ahalinsa bane, to wannan musulunci bai yarda da wannan ba, ba don koyi ba, saboda Allah madaukakin sarki bai karantar da manzanni haka ba. Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhar rusulu qulu minat tayyibati wa amilus saliha, kaga bai haramta ba. Allah ce ya ku manzanni ku ci abubuwa masu dadi, in ka samu ka ci abubuwa mai dadi sannan kuma kai aiki na gari ka ci kaza kuma ka zo ka ina kana sallah, wannan daidai ne. Allah madaukakin sarki bai hana ba, kan rikita man harrama zinatullahi lati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arrizq, kaga ba wanda ya haramta. Allah ce waye ya gaya musu an haramta wa'annan abubuwa, man harrama zinatullahi, ka sha kaya kai ado kai komai da ka fito fes fes fes, waye hana inde da halin yin. Wa tayyibati min arrizq, dadadan abinci dadadan abin sha, waye ya hana, babu wanda ya hana. Ko Allah madaukakin sarki bai haramta ba, illa iyaka dokan da aka saka maka su zama na halal, sos din su ya zama halal, kuma ya adon su ya zama dan ibada ba dan girman kai ba, ba kuma kafafa da sauran su ba, ka sa kai botar Allah madaukakin sarki, wannan babu laifi. Kaga yanda dai Allah ya addressin annabawa da kansu, mu'mina ko yake cewa allazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtu, ya allazina amanu, to akwai ya allazina amanu qulu min tayyibati ma kasabtu, yawwa ku ci daga cikin dadadan abubuwan da wato kenan ku kai tsororta, ma kasabtu, in ka ji kai wahala ka samu ka sai abu mai dadi ka ci abinka, wannan Allah madaukakin sarki bai haramta ba. Kaga yanda ya addressin mu'minai, can ya addressin manzanni, dan ya addressin mu'minai, ku ci ku je ku yi wahalan ku ku samu ku zauna ku ci wannan abin nan, Allah bai hana ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah amara mu'minina bima amara bihi al-mursalina, abinda Allah ya umurci mu'minai da su ci su sha na kayan dadi in har ya samu na halal, hakan nan kuma ya umurci manzanni. Dan haka wancan aqida din wato kenan kaga sai ta zama ta yi bawun sun kenan ta yi galan ya yi galan. Wannan aya Allah ce ya minan ya allazina amanu qulu min tayyibati qulu min tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga dada dan abubuwan da muka arzuta ku da shi. To saboda haka duka waɗannan suna nuni cewa wancan abin bai abin nan ba. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai hana ba, sahabbansa suna cin mai dadi, suna shan mai dadi, suna kuma sakawa mai dadi. An tambaya Annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce mutum yana son ya kawo rigarsa fes-fes, kayansa fes-fes, mai zai menene? Sai ce inna Allaha jamilun yuhibbul jimala fa ajmilu. Allah kyakkyawa ne, yana son kyautatawa. Wanda kuma wannan ba girman kai bane, ba kuma abu ne wanda aka haramta ba. Dan haka waɗanda suka dora wa kansu wannan, akwai nau'i na jahilci a cikin lambarinsu da kuma gurbin fahimta ma addinin musulunci. Shi yasa Ali Zainul Abidin yake cewa wa ma zuhudu taqiyyu bi halqi ra'sin wa laysa bil lusi azwabin giladi walakin bil huda qawlan wa fi'lan wa idmanu takashi fil lahazi. Zuhuduna mai tsoron Allah ba sa manyan kaya ne ko kuma sa manyan macaccin kaya ba, ba anan ake gane zuhudu ba. Yawwa, ba kuma a wajen aske kai ba, amma bil huda qawlan wa fi'lan, ya zama maganganunka akan shiriya suke, ayyukanka akan shiriya suke, shikenan. Wannan shine wa idmanu takashi, kuma ka dawoma a cikin tsoron Allah madaukakin sarki fil lahazi, a cikin kowane lahaza, every second ya zama akwai tsoron Allah a cikin lamarinka. To wannan shine ake kiran sa zuhudu taqi. Zuhudu taqi kenan, ba za ma a gane zuhudu ba har sai Allah ya jarrabe ka da abin. A ce yanzu Allah jarrabe ka kana da miliyoyi, ya zama bakai barna ba, bakai koyi ba, za ka cika sha mai kyau, kuma kai aikin ka na alkhairi, kuma tana halin kake neman su, wannan sai a gane cewa kai kana da zuhudu. Amma lokacin da dama ta same ka sai kai wawura, to kaga ina zuhudu? Babu maganar zuhudu. Yawwa, to mu ji malam.
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.
الله فرقك كذا كتير. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فلولا معنا حلا منين دليل ديسا على كتير ده بأسو يزومسو ميمك بسرا بأسو jaraban da Allah zai yi mutane ta hanyar dukiyarsu, lalacewan kudi, lalacewan dukiya, lalacewan kadara, lalacewan gonake, lalacewan menene da sauransu, duk abin da ya taba financial aspect na rayuwar dan adam shine ake kiransa alba'su. To idan ba'su ya zo musu, menene ya hana su an ya tazarru su kankan da kai? Ya kamata a ce sun gane ko matsala ta zo ta, to ya kamata su a ce sun gane an rike ruwan sama, ba a yi ruwan sama ba, an samu matsala. Me yasa mutane ba za su kankan da kai su koma wato kenan gurin Allah madaukakin sarki ba? Kenan ya nuna cewa ba su kankan da kai ba. Al'ummomi da suka gabata, idan Allah ya kama su da irin wannan, ba su kaskantar da kai ba. Dan haka walakin kasad qulubuhum, sai zukatansu sai suka kekeshi, sai suka kekeshi, sai suka kasa fahimtan wato kenan abin da ya kamata a ce sun fahimta, zuciyarsu ta kekeshi. To daga sai suka cije, sai suka cije. Ai in ka lura mutanen Makka, tunda wannan ayan duk tana da addressin mutanen Makka ne da al'adunsu na farko, farkon zuwa musulunci, cewa suke yi wa mutanen su animshu wasbiru ala alihatikum ko inna hadha la shay'un yuradu. Suka ce wa mutanen su ko mala'u minhum ne fa, manya-manyan garin da su tare jama'a, su ce musu a address na cewa yanzu kawai imshu wasbiru ala alihatikum, ku tafi kawai ku je ku yi hakuri, ku daure akan bautan gumakan ku. Ai bautan gunki sai da dauriya, ai bautan gunki sai da kaza, ai orientin dinsu a nuna musu falala ta bautan gunki. Animshu wasbiru ala alihatakum, inna haza, wannan abin da Muhammad ya zo dina wallahi la shay'un yurad, abin wanda yake da manufa aka kawo shi, nufi da nufi aka kawo wannan, dama an kawo ne kawai dan a bata mana addininmu na iyaye da kakanni da sauransu. Sauransu akwai manufa, dole ko wani ne yake sponsorin dinsa, ko kuma wata akida ake so a cusa, ko kuma wani abu dai ake so a kawo mana, saboda haka ku yi hakuri. To kaga yanzu wanda ya tafi da wani akida sai je daure duk abin da aka yi, sai ya cije, kusa dan adam yana da wannan cijewar, yana da wannan cijewar. Ko ke su din da suka faru na Boko Haram din a cikin Abuja, zaka ga mutanen nan in an kama su ainihin wanda suka yi Boko Haram din na gaskiyar, in ka kama su sai faɗa maka kaza ne. kuma ko kashe shi zaka yi yana nan akan agidansa kuma zai iya cijewa akan wannan zai iya cijewa farkon lokacin da aka yi mutu tsina a Kano wani abokin mu yace sun tafi za su shiga Kano sojoji sun tare gate tun na Kano na farko na ayan awaki an zo aka duba sojoji suka caje a mota za ta shiga Kano basu gane dan ta tsina ba har za a sallame sai wani ce kai ba mai ta tsina a cikin ku ai sai wani haka yace waye ke neman na malam din waye ke neman na gidan malam sai ya zabura haka sai ko ya fito zaka ce ah to na gidan malam fito yayyara suka shafke shi ba tsoro kenan kuma ga ya san cewa automatically ya soka kashe shi za su yi kuma abin da ya faru kenan to dan adam yana da wannan irin cijewar akan abin da ya san ma ba gaskiya bane wasu lokuta din shi yasa Allah madaukaki yake cewa walakin kasat qulubuhum zukatansu suka kekashe akan wannan to amma me yasa zuciyarsu za ta kekashe har su cije akan wannan abun Allah ya ce ai abin da ya faru shine zayyana lahumu shaytanu ma kanu ya'maluna shaytan ya kawata musu abin da suka kasance suna aiwatarwa abin da suke aikatawa suna ganin sa daidai ne da yawa daga cikin mutanen Boko Haram ka tambaye su za su nuna muku cewa abin da suke nan suna ganin daidai ne da yawansu ko dan kusan kace 70% gani suke hakan din daidai ne kuma ya kalura ba su ba kowace irin kungiyoyi da muke da su munana tun daga kan jabariya da qadariya da i'tizal mu'tazila da shi'a rafida da sauransu duk har yanzu kowa sai ya nuna maka cewa lalle akan daidai yake saboda me shaydan zai iya shiga cikin lamarin sai ya kawata masa tada ka zai iya bada rayuwarsa akai sai wanda kike shirye ya shine wanda Allah madaukakin sarki ya shirye da shi shine wanda Allah shirye da shi saboda za a kawo to kaza da kaza da kaza kaza shikenan sai ka rudu sai ka zama ka fahimci yon kaman abin gaskiya ne sai ka tafi da rayuwarka akan hakan nan ba ka ba wanda to yanzu ko kristoci abin ya za a ce ai convincing din ka cewa wai Allah guda uku ne ko mutum ya yadda in babu tazini na shaitan Allah guda uku ne kuma ya za a samu alloli guda uku laukana fihi ma'alihatun illa Allah ko lafazadata yau a ce Allah guda biyu ne duniyar rushewa za ta yi ko da wannan da wannan wata ran sai an samu rigima tsakanin alloli guda biyu wala ala ba'dhum ala ba'd da wani sai ya nune sai ya yi kokari ya danne ɗaya Allah ko baya so kuma kaga rikici za a yi rikici za a yi don haka shi yasa Allah madaukakin sarki kwara ɗaya ne amma in shaidan ya zayyana wa mutum to shikenan sai ya zama abin nan don haka yana daga cikin abin da ya kamata musulmi kullun ya roki Allah ya raba shi da zayyana wa shaidan ya fita cikin zuciyarsa malamai mai da bayan Allah da suka gabata abinda suke addu'a kullun shine Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'al dhalika mutashabihan alaina fanattabi'ul hawa wannan kai ko wani musulmi ya yi shi kowane lokaci Allah ka nuna mana gaskiya da ka ba mu ikon binta ka arzuta mu da binta ka nuna mana ƙarya mu fahimce ta a matsayin ta na ƙarya kuma ka ba mu ikon guje mata don wani lokaci zaka iya fahimtar gaskiya ce kuma ka kasa binta yanzu abu bai za ka yi anan ka roki Allah ya nuna maka gaskiyar ka gane ta ka nemi Allah kuma ya karfafa maka gwiwa kuma ka bi ta sannan arinal batila batilan warzuqna da ijtinaba Allah ya nuna mana barnar mu fahimci ta yawan ƙarya ce kuma ya arzuta mu da barinta don wani zai gane ƙarya ne kuma zai iya barinta ba ya fahimta din ko sannan sai ka cika da wala taj'al dhalika mutashabihan alaina Allah karka sa wani ya rikitar da mu mu kasa ganewa hakikanin gaskiya mu kasa ganewa hakikanin kare ya zama mutashabi kenan dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat akwai abu da yake da rikirkitawa gaskiyar an kasa gane ta kare an kasa gane ta saboda yana dan rikitarwa to kai kana addu'a Allah la taj'al dhalika mutashabihan alaina fanattabi'il hawa Allah karka sa wannan ya zama ya rikita mu in haka ta faru to za mu bi abin da samu ramin kisa dama ga halal ga haram din ai rikirkita to sai ka zabi wanda ranka yake so sai ka bi ai malam wannan ma ya ce kaza shikenan ita kuma ranka yake so da shi wannan malam wannan da ba wannan wanda kake son ya fada ba wancan ya fada to baraka bi na san ba amma yanzu duk da kuna rikici da shi ko kuma baka fahimce shi ba ko kuma yayane ne shi ko duya yake dai ya faɗi wannan garan kai yake so saka istidlali da shi to kaga an samu tashabuhi da haka za a samu kofar bin san zuciya amma inda ka gane gaskiya gaskiyar to shi kenan sai a bita to wannan yana da kyau kullum mutum musulmi ya rika yi Allah marinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'al dhalika mutashabihan alaina wa nattabi'il hawa to saboda haka Allah ce zayyana lahum shaytan ma kanu ya'maluna abinda suka sance suna aiwatarwa wani lokaci in ka je wasu guraren masu addini su da kansu sai su rika daukan girma da daukaka da nuna suna Allah ne kuma su nuna maka cewa abinda suke a kansa na san zuciya shine addini saboda neman abinna suna maka kuma aljanna ne kawai za su iya baka ma garantin aljannar wani lokaci za ka har za a tabbatar maka kai danta ne ko kuma a baka a rubuce a baka certificate cewa kai dan aljanna ne da sauran irin waɗannan abubuwa ko kuma a nuna maka duk aikin sako tunda kai kana cikin wannan kungiyar babu matsala babu matsala na je kwanakin bayan hira da wani a radio akan cewa ana zargin su cewa sukan sha giya su je su yi zina kuma ba sa yin sallah kuma ba sa yin aiki na alkhairi su azumi da sauransu amma saboda sun shiga wata kungiya kawai su kawai biya yake faɗa mu ba ma yin sallah nan ba da kansa yake faɗa ba ma yin sallah ba ma kaza 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 kuma amma haka yana ganin aljanna zai shiga kaga akwai taziyin na shaitan kuma wallahi mutane ne suka zayyana musu suka dora musu tare da wahayi na shaitan dan musulmi fa ba zai yi sallah ba kuma zai sha giya ba zai yi azumi ba kuma zai yi zina yet kuma yana ganin kai sallar ma bata lokaci wallahi akwai da suke cewa ai mu yanzu Allah ma bashi muke bin sa Allah bashin su muke bin sa saboda sun yi abin da ba zai yi ba su la dan aikin da suka yi ba ko fa yana da na kan kujerar sa ko a bakin gadon sa an bashi wata addu'a ya karanta ta shikenan yanzu ya gama komai da komai yanzu Allah ma yake bi bashi kuma dan adam sai ya dada wannan to kaga wannan akwai abin da ake kira zayyana lahumu shaydanu ma kanu ya'maluna shaidan ya ayata musu abinda suka kasance suna aiwatarwa da sauransu to Allah sauka falamma
falamma nasu ma zikiru bihi fatahna alaihimu abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akaznahum baghtatan fa idha hum mublisun
Allah madaukakin sarki ce wallahi la idza ja'ahum basuna to su wa'annan ai kuma kuma bane wallahi mana su ma da kirubihi go lokacin da aka zo aka musu gargadi aka ga musu abinda Allah ya ce Allah to shikenan sai suka zo suka manta abinda aka yi musu wa'azi akan sa Allah ya ce fatana alaihim abwaabu kulli shay'in sai mu hude musu kofar komai da komai din ni'ima sai ta zo ta gaba da yayin musu ga sun mallaki komai duniya a tafin hannunsu suna abinda zaka gada ko abinda ya faru ga annabi ya faɗa fa suna abinda zaka gada ba yace azaba za ta zo azabar ma ba za ta zo da sauransu fadana alaihim abwaaba kulli shay'in ko sai bude musu kofar komai hatta idza farihu sai sun zo suna alfahari bima utu da abinda aka ba su na ilimi ko abinda aka ba su na dukiya ko abinda aka ba su na mulki suna ga cewa sun kai tidin na tsira aka zunahun baktatan sai mu kama su kwatsam kwatsam sai mu kama su baktatan sai mu kama su kwatsam cikin dare kenan kawai azaba sai ta zo ta sai ka ga abin kamar da kaiwa wannan mutanen annabi Lutu alaihi salatu wassalam cikin dare suna cikin harkan su aka zo aka daga garin gaba daya cak aka sama da shi kamar damban din haka sai a zo a wawake ta tun daga can rabin kwari a yanko ta ta bayan bam a yanko ta ta can wajen menene da wale ka a shato can gaba da daga sai a daga activities duk suna faruwa cikin gari babu abin da yake faruwa haka sai da aka je aka taba sama da sutun aka kifo kaga cikin dare ne mai bacci na baccin sa mai yawo na mai tsaya na tsiyarsa duka haka aka kife su aka zuna hun baga tatan ka gani adawa suna zanne suka ga iska ta tafi shikenan samudawa suna cikin harkar so tsawa ta zo lokaci da ga ta kara shikenan duk sun tafi dai sauran su mutanen fir'auna suna zanne aka ce musu ai ƴan bani isra'ila sun ebe kaya sun fita za su guduwa maza 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 mu bi su kowa ya shirya ya fita shikenan wa akrajnahum Allah ce sai muka fitar da su daga duk cikin ni'imar su kowa ya tafi bai dawo ba duk irin waɗannan tana faruwa to shine Allah madaukakin sarki yake cewa akaznahum baktatan sai muka kama su gab daya a lokacin da ba sa tsammani fa izahum mublisuna sai ga maka su wato kenan duk sun yanke kauna gaba daya to anan abin la'akari shine Allah madaukakin sarki ya amfani da kalmar nisyan falamma nusuma zikrubihi idan mutum ya mantuwa al'adance ya kamata a kama shi laifi ya kamata ya sallah sai bai sallah ba ashe kuma mantawa ya baki yayi ba mantawa yayi amma Allah ya ce sun manta kuma sai ya ce akaznahum mun kama su da azaba to kaga bai kamata a ce a kama su da laifi ba a dalilin mantuwa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi an ummati alqata wa nisyan wa mastakruhu alaihi to amma su annabi mutane ya dan za ka kama su dangane da mantuwa sai malabe suka ce a'a ba mantuwa irin wanda ake fada bane a'a su suka jawo mantuwar da kansu da aka musu abinda ake nufi bayan an musu gargadi sai suka ki karba da suka ki karba sai suka ci gaba da harkar su har suka manta ma an musu gargadin kaga kenan yanzu ba mantawa suka yi ba mantar da kansu suka yi Allah samu fahimci wannan ma'ana su suka sabbaba mantuwar da suka yi dalilin mantuwar shikenan sai kuma Allah madaukakin sarki sai ya kama su da laifi da lokacin da aka musu gargadi sun gane sun karba shikenan ba matsala da za ta faru da su amma sai suka yi watsi da ita suka ci gaba da kar har zai zama kamar ma wani abu bai faru ba mun gane wannan ƴan bani Isra'ila mai Allah ya ce a kansu yace laina alladhina kafaru min bani Isra'ila Allah ya sani Dawuda wa Isa bin Maryam ko zalika ma asaw wa kanu yataduna to da karshe da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi bayanin wannan sai yake cewa farkon abin da ya faru na kaso a ƴan bani Isra'ila shine ɗayan su zai ga ɗaya akan sabo sai ya masa wa'azi sai ya ki karba sai gobe ya dawo same shi yana yi sai gobe ya zo ya same shi sai ki manta sai ya rabu da shi shikenan sai duk suka manta da maganar wa'azi da mai wa'azin da wanda ake masa wa'azin alfa'il wal maf'ul bihi duka sai suka manta sai ce da karshe me falamma me da su ma zikiru bihi ko falamma da su ma zikiru bihi anjalal ladina yahuna adsu to da suka manta wannan abin da aka musu gargadi ma'ana sun an musu gargadi sun ki dauka daga ba sun manta shikenan sai Allah ya tsayar da mu'minan cikin su sai kama abina masu laifin to nan Allah sama mai karban dan haka shi sa Allah madaukakin sarki sai ya kama su da wannan kenan sannan kuma har yanzu wannan ayan tana nuna mana cewa idan mutane aka yi gargadi suka ki Allah kan sake musu komai to wannan kuma istidraji kenan ake kiransa sannan istidrajuhum min haythu la ya'lamun dan yace falamma nasu ma zikrubi fatahna alaihim abwaabi kulli shay mun bude musu abwaabi kulli shay mun bude musu kofar komi duk abin da suka taba sai su ga yayu duk abin da suka ga sai su ga yayu duk abin da suka da sai ga yayu har sai su fahimci cewa ma Allah ma baya ansa addu'ar mu'mina Allah ma baya goyen bayan mu'mina Allah ba kaza 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 da sauran su Allah ya bude musu kofar komai wannan ana kiransa kiwon lagwallaya ai ta turka shi rana ɗaya sun dauko wuka sai a dille shi to haka nan Allah madaukakin sarki wato kenan ya musu dan haka kenan kana saban Allah ka ganka abubuwa suna tafiya daidai karka taba tsammanin wai ci gaba ne ko nasara ne ko kuma soyayya ne daga gurin Allah madaukakin sarki a'a yana iya istidraji ne mutanen da mutanen kirki idan rashin lafiya ya same su ko talauci ya same su sai su ce ni'ima da abu salihina madalla da dabi'a salihan bayi hakuri akan talauci ko kuma akan rashin lafiya ko adam kuma cewa idan arziki ya zo ya same su sai su ce zambun ujilalana mai yiwa ko mun yi wa Allah wani laifi ne ya bamu arziki mu ci mu cinye saboda haka sai su shiga tsoro ta haka sai su taka tsantsan a cikin dukiyar ba za ta rude su ba kabbabin al-arati yake cewa mun zayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kai matsayin da ba mu da abincin da zamu ci ganyen dubishe da take kewaye da mu da wanda ake ci da wanda ba a ci mun yage ta mun cinye har sai ta ga ɗayan mu yana fitsari in yaji ya fada kan wani abu ya duba sai ga ashe fatar wani mushen dabba ne ya mutu ya lalace sai fatar sai mu dauka mu wanke mu je mu gyara mu dafa mu cinye amma yau Allah madaukakin sarki ya kawo mu lokacin da kowannen mu yayi zaman multimillionaire har mun rasa inda zamu sa kudi mun tona rami mun bune lokacin ba banki ko yace ina jin tsoran yazo an yi azumi Abdurrahman bin Auf ma yi haka Qabba bin al-Arati ma yi haka an yi azumi an kawo wannan an kawo wannan an kawo wannan an kawo wannan amudin ne ko na dadin Utila Mus'ab an kashe Mus'ab a yakin Uhud bashi da abinda za a yi masa likafani sai wani dan gautansa in an ji an rufe kafarsa kansa ya bayyana in an ji an rufe kan kafar ta bayyana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ja ku rufe kafar ai kan kasa kafar kuma ku ɗebo iske sai ku zo ku zuba akai shikenan haka aka binne shi yace mu kuma yau gashi busi dadlana duniya an shimfida mana duniya yace inni kashitu an yakuna ina jin tsoron kar ya kasance arzaquna ujilallana arzikinmu na aljanna aka kawo mana ake gaggauta saboda dukiya mutum ya ga yana da ita ba alama ce ta cewa tabbas Allah yana son ka ba kuma alama ce ta Allah ya ki ka ba a nau'i ne na jarabawa don haka sai ya zama kai husnul mu'amala da irin wannan dukiyar a wajen samu kuma cin haram bai ya hana ka samu rabonka hadama ba ta hana ka samu rabonka arziki an riga an raba shi don haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqullaha wa ajmilu fi talabi ku ji tsoron Allah ku kyautata a wajen nema ku nema dan arzikin iyaka yanda aka abin nan sai na malali ya ce baka kasa isa rabonka baka ketar arzikin ka to hakan din haka yake a cikin zabura aka ce ibn adam alimta anna rizqa maqsumun falhirsu limadha an riga an rubuta duk rangin raza ne da sauransu dama an ce zaka kudi zaka yi ma zaka yi ba zaka yi ba shikenan sai aka sai ka tsaya a iyaka yanda Allah madaukakin sarki wato kenan ya riga tsaye da kai to idan su wayannan da suka ga arzikin sai suka rudu to saboda haka sai azaba sai ta zo ta same su izahum mublisuna sai gashi sun yana yanke kauna al-mublis al-ais wanda ya gaba ya losing hope kwata kwata shine ake kiransa al-ais daga nan aka samu suna iblisa iblis saboda ya yanke kaunar shi da komawa rahaman Allah kuma babu rana da haka shi sai zama iblis ai ma'ana mai yanke kauna wanda ya losing hope automatically to su ma da azabar ta zo ta sai kuma suka yanke kauna to suka tabbatar wannan iska da suna zamanin aridin mumdiruna daga baya sai suka ga a rihun fiha azabun alim ko masta ajaltun bihi ne wannan din to haka sai suka yanke kauna haka mutanen saboda suka yanke kauna haka waye suka yanke kauna haka to kaga kar mutum wato kira aje har hakan nan har aje filin yanke kauna mutum sai tsaya auna abinda Allah madaukakin sarki ya bashi sai bi shi yanda ya kamata to mu jima
فقد أدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين
bayan azaba ta zo sun tabbatar sun halaka sai ku hakan din ta tabbatar fakutiya sai Allah sai aka yace sai aka yanke dabirul qaumil ladina zalam aka yanke wato kenan karshen waɗanda suka yi zalimu an ce dabir daga dubur ne dubur baya shine na karshe ma'ana shine zuriyar su gaba ɗaya sai aka yanke ta an tara gari guda an halaka to ina sauran zuriya kuma babu sai dai ai wa'ansu mutane kuma daban amma ku babu da a ce aka kama mazajen duk aka yayyanka aka bar matan za su iya haihuwa still za a samu ɗaya ko aka kama rabin gari aka hakar aka halaka aka bar rabi still za a samu ɗaya to amma in aka share gaba daya to an yanke wato kenan zuriyar su gaba daya to haka nan Allah madaukakin sarki ya musu sai ya ce kuma alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki ubangijinta da kai
قل رأيتم إن كذا الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
الله بارك فيك سيدي كيتشي قل لهم كجا مسيا محمد رأيتم كمان لاباني ku saya ku kalla mu za mu nazari da ni da ku aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu mu yi hange mu yi la'akari da ni da ku ina kada Allah sam'aku idan Allah madaukakin sarki ya dauke wato kenan jin ku sai aka wai gare dogarin maka ba mai ji kowa ya zama kurma wa sarakum sannan sai ya dauke wato kenan ganin ku gaba daya a wannan kira'an kenan ka dauke shi wa absarakum wakataba ala kulubikum idan Allah madaukakin sarki ya yimke zuciyarku ba ji da kunne ido baya gani zuciya kuma ba ta fahimta kwata kwata kasa yin aka rasa wayannan abubuwan guda da inda zuciya ta da fahimta to da saura har yanzu a garin nan na taba ganin wata bayar Allah lokacin muna yara ba ta ji ba ta gani amma da ke zuciyar tana nan da zaran kai mata haka ta ji an taba goshinta ta san lokacin sallah yayi zara ka za ta tashi ta je ta dauki kaskonta ta je ta yi alwala ta yi sallah kaga zuciyar tana nan kenan go yawa kuma ta san ran juma'a za ta yi wanka an ce nuna mata ran juma'a ne za ta yi wanka ta sa sabon kaya ta fito gidan yan uwa da abokanai ai ziyara haka kuma ta san ran sallah da je sallah kaga zuciyar tana nan to amma su wannan yanzu abin da Allah yake cewa a ce babu jin babu ganin to zuciyar ba kuma babu ita to me kenan yanzu dan adam kaga bai zama ba shi da bambanci da buhun mangoro me bambancin sa babu ji babu gani zuciyar ita ma bata san ma me ake ciki ba to inda Allah madaukakin sarki zai muku man ilahu ghayra Allah yatikum bi man da Allah wanda ubangiji ne zai kawo muku ba kun ce kuna da alihatun ukura ba a cikin gumakan ga Allah ta je ga Uzza ga Manata salisatul ukura ga Hubal ko dukan su wane ne zai iya dawo muku da wayana lata za ta iya yi ta gani ai sun taba cewa abina wannan zinira lokacin da aka yi mata azaba aka sarrasa idanta sai suka ce aha ai lata ne ta tafi mata da izo kaza kaza ka fara Allah bada kuki sarki sai sake dawo mata da idanta sake dawo mata da idanta to yanzu su din in haka ta faru da su ita musulma ta wanda ya faru da ita kuma Allah ya dawo mata da idan da suka goranta da yake Allah shi yanda ya ga dama yake to yanzu su in haka ta faru da su a cikin allolin nasu akwai wanda zai iya dawo da shi Allah ce unzur kaga suka ce babu aka rasa mai magana yace unzur kaifa nusarrifu alayati kaga yanda muke sarrafa al'amuran ayoyinmu suma mu yazifu da sanadin da haka sai gashi suna wato kenan karkacewa suna karkacewa dan karamin misali ne aka musu inda Allah ya ebe wannan ya za ku yi yanzu ana abin la'akari shine me yasa Allah madaukakin sarki ya fara kawo samu in akaza Allahu sama'akum in Allah ya dauke jin ku me yasa fara ambatan ji saboda muhimmancin ji a jikin dan adam saboda muhimmancin sa a jikin dan adam idan dan adam ya zo duniyan nan da ji yake fara idon sa bai iya gani zuciyarsa ba ta iya fahimta jikinsa baya iya jin abubuwa amma kunnensa shi yake fara ji don haka in aka zo da ya je abu zai cara idan aka haifo yaro da yake cikin magagi ma in an zo an kada diri a kusansa gal ko wani kwariya ko mai sai ya razana saboda kunnensa take yake zuwa da shi da aikinsa shi kuma shi ne karshen abin da dan adam zai rasa zai iya rasa idonsa ya rasa ji na jikinsa kaga ka taba shi bai ji ba kuma yana kallonka zai iya rasa ko menene in dai rai ya tashi fita duk wayannan za su iya tafiya su bar jinsa in dai ya zama ba zai ji ba a ƙarshe to shikenan shine na ƙarshe abin da zai iya fita a jikin mutum komai zai iya rasawa amma wannan shine na ƙarshe shine kuma na farko a wajen ji don haka shi sa Allah bada kuki sarki ya fara ambatan sa me yasa idan Allah ya dauke jinku da ganinku da zuciyanku wani Allah zai kawo muku to kaga babu wani Allah da zai kawo musu wannan duk da haka sai gashi suna karkacewa to mu ji mana
قل رأيتكم إن أتيكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون
الله barakatun zai gece musu yace ka gaya musu kula ra'aitakum ku kallama na damni da ku mu tsaya mai nazari ina ta kuma azabullahi baktatan idan azabar Allah ta zo muku kwatsam daya baktatan au jaharatan ko kuma wato ta zo a bayyane azaba ta zo hal yuhlaku illa alqawmul zalimuna babu fa wanda zai halaka sai azzalime idan azaba ta zo ta san wanda take kamawa tara ka sun tazo ta baktatan baktatan malaman tafsiri suka ce da daddare jaharatan suka ce da rana ko da daddare kawai kuna za azaba ta zo ta ta share garin gaba daya ko kuma da rana kuna ji kuna gani kuru-kuru shine jaharatan ta zo ta ta share wato kenan garin in fa haka ta faru fa hal yuhlaku ay ma yuhlaku hal huna bi ma'ana ma ma yuhlaku babu wanda zai halaka sai dai azzalimi Allah madaukakin sarki zai tsayar da abin da yake ko ina sai ka ji an ce anjayanal ladina amanu anjayanal ladina amanu anjayana ludan ko wal ladina amanu ma'ahu annabi ludan da za a halaka garin su Allah ya masa kai fita da kai da iyalanka ko fita da daddaren za a halaka su da daddaren aka ce ya fice a garin da shi da iyalansa Allah bai tsayar da su ba Allah madaukakin sarki ya tsayar da su matarsa da batta cikin wanda za su tsira har sun fita ta ce wallahi za ta koma ta dawo kuma abin ya tsada ce illam ra'atuhu ko kana minal ghaibirina mutanen annabi nuhu Allah madaukakin sarki yace da ya indiyan kawo halaka yace nuhu isna'il fulka bi ayunina wa wahayina nuhu ya kwalakwale aka saka shi a ciki da shi da mutanansa sauran mutanen suka halaka annabi salihu Allah ya ce masa to za ka kawo tsawa ko fita a gari da kai da mutananka suka fita a cikin gari saboda duk wanda haka take faruwa nan Allah ya ce mayuhu laku illa qawmu zalimuna saboda azzalimi su ne za su ta amma Allah madaukakin sarki zai fitar da mafita a mu'minai ya kuma tsayar da su to mu ji malam
wa ma nursilu almursalina illa mubashirina wa munzirin faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun
Allah madaukakin sarki ce wa ma nursilu mursalina ba mu taba aikowa da manzanni ba illa mubashirina wa mundirina face masu yin bishara masu kuma yin gargadi za su ciza za su fura za su bayanin aljanna za su bayanin wuta za su bayanin gaskiya za su bayanin ƙarya za su tsananta za kuma su sassauta hakan nan wato kenan al'amarin manzanni yake kenan Allah madaukakin sarki ya ba su fikira na siyasar mutane inda ya gabata a ciza za su ciza inda ya gabata a hura za su hura ba sa rufe kofa kir a kowa gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bashiru wala tunafiru yasiru wala tuasiru ku yi ma mutane bushara kar ku kore su addini kuma ku sassauta wa mutane kar ku takura musu yadda za su kore su an taba mu labarin wani mutum da kyakkyawan halinsa ya samu makwabcinsa addinin musulunci sannan kuma halinsa ya fitar da makwabcinsa addinin musulunci saboda ya takura masa kada kai shekara da shekara cikin musulunci shi kuma ya ganka kullun kai mai kokari ibada mai kaza kaza sai yace musulunta to daga ya takura masa lokacin sallah kaza lokacin kaza kaza lokacin kaza kaza babu dan sassauci yace kai ni wannan abu ba zan iya ba da haka wata ya fahimci wannan sabon musulunta ne in yayi abuwa na farillu sai ya kyale shi akan wannan ko yawa amma ya tashi shi da daddare tahajjud ya tashi shi mai ne kaza ya sa shi azumin alhamis da juma'a ayin alhamis da menene da litini da litini da ya maza ta kai gaskiya abun fa ni kan wallahi na hakura ba zai iya ba to kaga ana son kira wato gidan ba tare da ka takura ba wanda za ku kori mutane ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga igiya a masallaci an daura ta saboda tahajjud mutum yana karatun alqur'ani in bacci ya kama shi rike igiya ga yana karatun da haka zai sallace me wani aka ce igiya ce kai kulluha ku cire ta dayan ku ya salla cikin nishadi in ya gaji ya kwanta ya bacci ko mun karanta a baya sahabbansa su wanne ne Usman ibn Mas'ud ko da suka shawara a gidan Usman bin Maz'un cewa da yace wala daga yau bazan ƙara yin aure ba, da yace daga yau bazan ƙara cin abinci ba, da yace bazan ƙara yin bacci ba, yace a kira su yace antum alladhina qultum kaza wa kaza, ko ka ce kaza da kaza, a ba haka bane, ai kun san nafi ku tsoron Allah, nafi ku kuma takawa, amma ina yin bacci da daddare kuma ina tashi ne sallar, ina yin azumi wata rana kuma wata rana ina cin abinci kuma ina da aure. Dala ga duwanda kyamaci suna ta baya tare da ni, dala yasa suka sassauta, dole suka sassauta saboda suna mubashirina, suna bushara, suna jawo hankali wa munziri, da kuma suna gargadin inda tsawar tsanancin ya kama, suna tsarantawa, suna tsarantawa. Kowa karanta tarihin sayyidina Umar ya san babu sassauci a cikin al'amuransa, amma duk da haka sayyidina Umar baya kore mutane akan addinin musulunci, baya korewa, baya takurawa. Ya taba koran wani mutum da aka kama shi saboda yayi zina, aka masa bulala, aka kore shi, sai tafi can garin sai ya zama Kirista, yace daga bazan ƙara koran kowa ba, bazan ƙara koran kowa ba, ya tsallake garin kasashen musulmi, da aka ce ya tafi can sai ya zama Kirista. Labari yazo ya same shi daga yau shikenan, in mutum yayi zina maka masa bulala sai mu ce zanna a gidan, haka ne saboda me sassautawa. To hakan na ɗabi'ar manzanni Allah madaukakin sarki yace ba mu aiko manzanni ba face masu bushara, masu kuma yin gargadi, bar koi ka bata zama ɗabi'an duk mutumin da zai kira mutane zuwa ga musulunci. Mai shirin na yace annabi sallallahu alaihi wasallam, sasabi zakal kalka linan wa shiddatan, yau na haka fa man amana wa aslaha, duk wanda ya imani da Allah ya kuma gyara ayyukansa na alkhairi, dan haka fala kafun alaihim wa lahum yahzanuna, babu tsoro a gare su a lahira kenan, in za su tafi lahira nan da mutuwa ta zo ta, kar su ji tsoron abin da za su fuskanta a gaba. Wala hum yahzanuna, ba za su yi bakin ciki ba akan abin da za su bari a duniya. Ina ce ƴaƴanka ne ko, ina ce duke da ka tara ne baka so ta lalace, ina ce kaza kaza, to kai har ma malabe suke cewa best hanyar da za ka tarbiyantar da ƴaƴanka, kai din ka zama salihin mutum. In ka zama salihin mutum, tarbiyar sai ka ba su iyakayen da za ka iya, bayan ka mutu Allah madaukakin sarki zai dauki dawainiyar su, zai dauki dawainiyar su. Idan ko ba haka ba, hankoran ka tara wanda in ka mutu rana ɗaya sai su zo su dauki wannan, su baddala, su dauki wannan gona, su sayar, su dauki wannan abin nan, a kashe wannan shikenan sai ya kare abin da baka san sai zo ya faru. Amma in ka zama salihi, daga ba cikin suratul kahfi mai Allah ce wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini wa kana abuhuma salihan, ka gani wannan katangar da wannan kidir yazo yake gyarawa ta wasu yara ne guda biyu, ƴan ƙanana ƙanana yara marayu, kuma a ƙarƙashin ta dukiya ne mai tsanani, kuma sai ce wa kana abuhuma salihan, baban su salihin bawa ne, don haka Allah sai ya kiyaye wannan dukiyar har sai da wannan salihan yaran, ƴaƴan wannan salihin mutum suka taso, suka zo suka dauke ta, suka yi amfani da ita. Da haka the best da zaka bawa tarihi tarbiya a ƴaƴanka bayan ka shine kai din ka zama salihi. Na bayan Allah ya ce wala hum yahzanuna, kar su ji bakin cikin abinda za su bari a baya, gonan ka ba za ta lalace ba, za ta zanna a hannun su, abubuwan ka na kadara ko na sana'a ko na menene duka ba zai lalace ba. Kai ka zama salihi shine tool na farko na kiyayewa, to kenan ƴaƴanka bayan ka, zaka sha almin al'ajabi bayan ka mutun Allah madaukakin suke dora su, koda ka mutu baka musu komai ba ma Allah madaukakin sarki. Mutane nawa da suke tashi ba su da iyaye, kuma ka gansu sun kai abin nan, karan su ya kai sulle kuma yayi gaba. To dan haka duk wanda yake fa man aslaha, ko duk wanda ya zama salihi ya gyara al'amura, fala khawfun alaihim fi ma yastakbil, ba tsoro a gare shi cikin abin da zai fanta na lahira, wala hum yazanu, ba kuma bakin ciki a gare shi na abin da za su bari a wato kenan gidan duniya. Don mu ji Allah rahmu.
Wallazina kazzabu bi ayatina yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun,
Allah madaukakin sarki ce wallazina kazzabu bi ayatina, wayannan mutanen da suka karyata ayoyin mu kuma, to su kai ya musu humul azabu, wallahi azaba sai ta shafe su, sai ta shafe su, ma kanu yafsukuna, saboda fasikancin da suka kasance suna yi. Kenan kaga ƙaryata ayoyin Allah fasikanci ne. In aka faɗa maka abin da Alkur'ani ya faɗa ko hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ka kibi, to ka kama hanyar da za ta kai ka zuwa ga fasikanci. ka kama hanyar da ta kai ka zuwa ga fasikanci, to saboda haka wayannan mutanen Allah ce musu humul azabu, azaba za ta shafe su. Kenan kaga anan ya hada azaba da fasikanci, duk inda fasikanci yake to yana gayyatan azabar Allah ne, duk inda fasikanci yake yana gayyatan azabar Allah, inda kuma babu fasikanci ana nisantar azabar Allah ne, ana nisantar azabar Allah. Saboda haka yanzu akwai bukatar mutum ya nazari, to menene fasikanci, da meye da meye da meye da meye in mutum ya aikata ya zama fasiku, to kasai mutum ya nisance su, sai zama yana nisantar watakinan azaban Allah madaukakin sai. To mu je
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
Allah madaukakin sarki ce kullahu, ka gaya musu ya Muhammad, ka ce musu la aqulu lakum indi qaza'inillahi, bazan ce muku, ban yi sanar ce muku taskar Allah tana hannuna ba, saboda sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawo musu kaza, sai kawo musu kaza, sai kawo musu kaza, sai kawo musu kaza, eh shi annabi ne, ko kuma ya kawo musu aya, ko ya kawo kudi, ko kuma ya musu gona don da za ta rika abin nan, ko a ɗebe duwatsun Makka mai da gurin ya zama lambu mai kyau su ci kaza da sauransu, shi suke so yayi musu. Sai Allah ce ka ce musu a'a, ni ban ce muku indi kaza'inillahi, taskar Allah a hannuna take ba, don haka ba ni ne kasimu ba, ba ni ne raziku ba, ni kasimu ne, ko inna Allah huwa raziku wa ana alqasim, haka ya fada ko Allah shine mai arzutawa, ni kuma ni ne mai rabawa, saboda abinda aka bani sai raba an bawa ku, amma abinda ba bani ba fa kaga dawa ba nawa bane, ba nawa bane, zan kuma da mulki a kansa. Saboda haka kusan wannan na biyu, wala a'lamul ghaiba, kusan cewa ni ban san gaibi ba, ni ka ce musu ni ban san gaibi ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba, Allah ya ce masa ka ce ni ban san gaibi ba, yanzu ya san gaibi kenan, sai Allah madaukakin sarki, sai Allah madaukakin sarki shine alimul ghaibi ko wa shahadati, ko kuma alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man ittala min rasulin. Yawa Allah madaukakin sarki shine masanin gaibi, baya bayyana gaibinsa sai wanda ya zaba a cikin manzanni. Kenan idan kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abun da na gaibi ne, to Allah madaukakin sarki ya zabe shi sai ya sanar da shi wannan. Kenan kaga sanin sa gaibi yana da haddi, ba alal idlaki bane, sanin sa gaibi ba sanin da Allah ya yi ba, sanin bai daidai da sanin Allah a gaibi ba. Yawwa yanzu yana da jakata a nan gurin, na sa mangoro a ciki, kaga gaibi ne a gun kowa, amma ni a guda ba gaibi bane, saboda na sa mangoro ne a ciki, to saboda haka na san wani dan kankanin gaibi, amma gaibin da ake faɗa wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sanar shi wani abu na lahira, ko kuma wani abu da zai zo shi ya ce yati alal nasi zamanin kaza da kaza zai faru, kaga wannan gaibi ne, amma yana da haddi, iyaka haddin da aka sanar da shi. Don haka ba a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi alal idlaki, a'a ya san gaibi da ila haddin ma wanda Allah madaukakin sarki ya sanar da shi, amma da an yi ce magana gaibi aka yi shuru, to wannan ba wanda ya san gaibi sai Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki shine masanin gaibi, kuma aka fada ne sai ka ce musu ni ban san gaibi ba. A wata aya yake cewa law kuntu alamul ghaiba lastaktartu min alkhair wama masani yasu, inda na san gaibi wallahi da na yawaita wa kaina alheri, duk inda za a zubo ruwan kudi sai in je zauna gurin, in riga kowa da buhuna na manya manya ina kwasa kafin mutane su ankara, inda matsala za ta zo na bar gurin, lasta kasartu min alkhair wa masaniya asu, da matsala ba za ta shafe ni ba, duk inda matsala za ta zo na bar gurin. To saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yace musu bai san gaibi ba. Bayan wannan yace ka ce musu kuma wala aqulu lakum inni malakun, ni ban ce muku ni mala'ika bane, saboda sun neme shi kawo wasu abubuwa wanda yake mai yiwa duty na mala'iku ne, yace to ni ba mala'ika bane, don haka ba zan iya yin aikin da mala'ika yake yi ba. Kai bari in ga muku mata kai ce, in atabi illa ma yuha ilayya, ni fa bana bin komai sai abin da aka mun wahayi, in kaga na aikata abi wahayi aka mun, in Allah ya ce na aikata sai ne, in Allah ya ce na kaza ba ban isa nayi ba, saboda kai ni ma kaina dan bi ne, abin da aka saukar a wahayi shi nake bi. Kenan kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam baya gashin kansa akan matsalar addini sai abin da Allah madaukaki sarki ya masa wahayi. To a dalilin menene mu a yanzu zamu yi gashin kanmu akan addini? Mu ta kirkirowa abin da Allah bai faɗa a cikin Alkur'ani ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar ba, in shi Annabi ba zai yi wani abu face sai abin da aka ce yayi na addini. To mu kuma mai wani lasin muke da shi a yau da za mu yi abin mai ta kirkirowa addini kala-kala, ibadu kala-kala, ayyuka kala-kala da sunan addini mai ta yi kuma na abin nan. Kaga fa akwai tazayyana lahu shaydanu fa zai iya shiga a cikin wannan. To karka ka ce musu ni sai dai abin da aka min wahayi shine nake bi kul, sannan sai ka ce musu hal yastawil a'ma wal basir, da wanda yake fahimtan wannan lamari kamar yanda Allah yake so a fahimce shi, da wanda bai fahimce shi ba za su zama daidai? Da makafo da mai gani za su zama daidai? Ba za su zama daidai ba. Da shiryayye da bacece ba za su zama daidai ba. Da bata da shirya ba za su zama daidai. Da kafirci da imani ba za su zama daidai ba. Da barna da gyara ba za su zama daidai ba. Waɗannan abubuwa ba za su taba haduwa ba. Diddani yaftarika ni ayya tafarrikin, kishiyoyi guda biyu ne, kowanne wannan ya gabar wannan ya yi yamma. To saboda haka kamar wannan tana jan hankalin mutane cewa da wanda ya tsaya akan hanya wadda take doda da wanda kuma yake kale, to kaga ba za su zama daidai ba kenan ko? Afala tatafakkaruna, ba kwa yin tunani a cikin wannan lamari? Ai ya kamata, ma'anarsa shine ya kamata tafakkaru, tafakkaru ku yi tunani, ku yi tintintini a cikin wato kenan lamarin rayuwa da kuma lamarin addini. To mu ji Allah.
Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun.
Allah madaukakin sarki cewa anzir bihi, kai gargadi da shi shiwa Alkur'ani, kai amfani da Alkur'ani, kai gargadi ka karantar da mutane Alkur'ani, ka musu bayanin abinda Allah madaukakin sarki yake so. Da ga ta anzir bihil ladina yakhafuna, wa'anda suke jin tsoron ayyusharu ila rabbin, za ta tashe su ga ubangijin su, wanda suke tsoron za a tashe su zuwa gaba ga Allah. To su wa'annan ka kira su, ka musu bayanin Alkur'ani, ka nuna musu wato kenan abinda Alkur'ani ke karantarwa. Kaga kenan yanzu idan ka je ka samu wanda ba su yarda da Allah ba, kace zaka musu karantarwa na Alkur'ani, ba za su dauke ka ba, ba za su yarda da abin da ka faɗa ba. Ka je ka samu arna, ka yi bayani, ka yi bayani, sai ka ce hujjanka aya ta Alkur'ani ta ce kaza, ina ruwansa da Kur'anin ma gaba ta. Ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. Sai dai ka karanta musu, ka musu bayani ta hanyar hankali. Wannan yana daga cikin dalilan da ilmul mantiki ya shigo cikin addini musulunci. Asalinsa logic ba a cikin karantarwa na musulunci. Malaman musulunci sun taɓa samun kansu a cikin wani yanayin da idan za su kira mutane dole sai sun yi amfani da logic. Shi yasa zaka ga ko a tauhidi wani lokaci zaka ga ana amfani da irin wa'annan. Ka ga mai abin Ummul Barahin yana cewa inda ba Allah kaza bane, ai da kaza ne. In ana magana al-wujudu sai ya ce maka law lam yakun mawjudan lakana mu'daman, inda Allah baya nan da ya zama, inda ba dan Allah saman mai bane da ya zama rashashe ne. Walau kana minane walau kana hadithan lam yujad shay'un min hadhihi al-makhluqati. Kaga logic ne ake amfani da shi a nan gurin, saboda waɗanda ba musulmi ba ya jawo hankalin su musulmi. Amma shi musulmi kace masa ayan Qur'ani Allah ya ce kaza kaza, shikenan ya yarda da wannan. To saboda haka Allah sai yake cewa in za ka yi gargadi, ka yi gargadi a waɗanda suke jin tsoron za a tsaye da su a gaban Allah madaukakin sarki, su za su fi karɓa ko? In dai za ka yi kotin ayan Alkur'ani a matsayin istidlali, hujjar da za ka kafa, to fa sai dai mu'minai. Amma in ba mu'minai ba, to wannan ko sai ka san wani hikiman da za ka yi karantar da su da sauransu ta hanyar da za ka jawo hankalinsu a hankalce. Wallahu ta'ala a'lam. Laysa lahum min dunihi waliyyan ko? wayanda ba su da wani majibinci kuma bayan Allah madaukakin sarki, wanda a ganin su ba wanda zai cece su sai Allah, a ganin su babu ubangiji sai Allah, a ganin su ba wanda za su miƙa lamarin su a gare shi sai Allah madaukakin sarki, to wayannan su ne ya kamata kai musu gargadi. Wala shafi'un, sannan kuma suna gaba mai ceto a gare su sai Allah madaukakin sarki, to wayannan su ne ya kamata kai musu wato kenan gargadi. La Allah yattakuna, ko sa samu wato kenan takawa kenan. Ashe musum mutane musulmi daidai ne a ci gaba da musu wa'azi, saboda sune suka yarda da Allah, kuma sune suke jin tsoron tsayawa gaba ga Allah, kuma sune suka yarda Allah madaukakin sarki zai cece su, shi kadai ne zai cece su ranar lahira. Da haka kenan al'ummar musulmi kullun tana da bukatan gargadi, kullun tana da bukatan mai tunatar da su. Fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina sai zakaru man yakhsha wa tajannabuha al'ashqa, duk lokacin da aka yi gargadi mai amfanuwa zai amfani da shi. Saboda haka Allah madaukakin sarki to ayi gargadi amma da alqur'ani a masu jin tsoron Allah madaukakin sarki. Kuma ya magana ceto kuma shi ma maratib ne. Allah madaukakin sarki ranar lahira za sa ceto ya zama maratib. Akwai wa'anda Allah zai ba su dama mu'mini su yi ceto, amma sai Allah ya ba da dama, manzal ladhi yashfa indahu illa bi iznihi, duk wanda kaga zai ceto a gurin Allah ba zai iya yi ba sai da iznin Allah madaukakin sarki. Saboda babu yanda za a yi a duniyan nan kai ka ce kawai ni na dogara ga malam wani shi zai cece ni, shi yana duniya ko bai ya duniya, kai ne yanzu kake jin shi zai cece ka, lokacin da zai shiga halin kakanni kai ba zai san ma kai waye ba, ba zai san ma a ina kake ba, shi din kuma bai isa ya ceton ba sai an bashi izini. Ya kamata mu fahimci wannan, karka kai ne yanzu ka dauke shi kinkirim haka sama da giwa a gurin Allah sai abin da tayi. Saboda haka tun daga duniya ka ware ka ce wani zai cece ka, to kaga kuskure zai iya shiga ciki. Daya kenan. Na biyu, idan an bada dama ya ceton sai yace wala yashfa'una illa liman irtada, ba za su yi ceton ba sai wanda Allah ya yarda da shi. Don haka kai da aka baka izinin ceton ma za a ce to je ka cecuwa ne, ba wanda kai ranka yake so ka ceton ba, an baka izinin, amma ce wala yashfa'una illa liman irtada, ba za ba su daman su yi ceton ba sai wanda Allah ya yarda da shi. Allah ya yarda da wani, ya yarda da wani, je ka ceto su, sai ka je ka ceto su. Ka gani, sannan mala'iku ma Allah zai ba su dama su yi ceto, annabawa za su yi ceto, duk akan wa'annan sharuɗan daga ƙarshe. Bayan annabawa sun yi nasu, Allah madaukakin sarki da kansa zai yi ceto. Akan wannan ake karanta mana hadisin shafa'a, wanda Allah madaukakin sarki duk mu'mini sun gama ceton da za su yi, mala'iku sun yi, annabawa sun yi, still akwai wasu mutane a cikin wuta, duk wani dalilin da za a yi ceto ya faɗi a hannunsu, ya faɗi a gare su. Daga ƙarshe Allah madaukakin sarki zai ceto, bayi na sun yi ceto, annaba sun yi ceto, mala'iku sun yi ceto, yanzu kuma abin da ya rage wanda zai ceto shine Allah Ar-Rahman, wannan ko shine ceto na ƙarshe da za a yi a cikin wuta. Don haka Allah madaukakin sarki zai bada command yace duk mutumin da akwai imani da Allah, kenan ya mutu ba shirka, akwai imani da Allah a cikin zuciyarsa ko da kwatankwacin ƙwayan zarra ne a ji a fitar da shi. Amma fa wannan fa zai faru ba da malayin mini sanin, ba a samu miliyoyi shekara miliyoyi ko kuma shekara dubbai, yanda Allah madaukakin sarki ya so sai ce duk aje a fito da su. Duk wanda ya mutu in dai yana da imani, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi za a fitar da mutane a wutar har sai an fitar da wanda suke cewa kalmar nan ta la ilaha illallah, mun ji iyayenmu suna fadanta, mun ma san me take nufi, mun ma muna fadanta amma ko mun yarda da ita, sun yarda da babu san komai akan ta ba, komai akan ta ba su sani ba. Kaga sai kai mamakin da wannan al'amarin yake fara, ba ni manta wata rana lokacin da option hizba, ɗan hizba suka je suka kamo wani mutum ya sha giya, ya sayo giya, sa kawo ofis na shi, to a kai su gurin alkali, za su tafi da shi alkali, sai wani ya tashi fufufufufu sai zo gurin sarkin da ban marigayi, shi wannan ba musulmi ba ne ma kaza kaza, ya za a yi hukunci a kansa. Sarki ya ce a kirawo shi, aka kirawo shi aka aika ni ma aka kirawo ne nazo ne daga ofishin hizba muka zo muka zanna sarki ya tambaye shi kai ba musulmi ne ce ni musulmi ne wallahi budan bakin sa abin da ya fada yace ni musulmi ne kuma baya sallah baya komai kai da la ilaha illallah yace na yarda wannan ya dada bani wato ke wani insight akan wannan hadisi haka yace to shikenan tunda kai mu zo ne akai ka gurin alkali sai kai shi gurin alkali alkali ja kunnan sai masa gargadi ce masa to wanda tunan karo na farko da aka kawo ka yanzu zan maka afwa amma nan gaba in an kawo ka zan maka hukunci mai tsanani amma duk da kai zuga ɗan hizba ku tafi ka je jeje ka tona rami ka zubar da wani abin ka binne to kaga irin wannan ya yadda la ilaha illallah ba sallar ba komai da sauransu a cetan da Allah madaukakin sarki zai yi sai an ceto irin waɗannan mutanen abinda kawai ba a so shirka ta shiga ciki kuma Allah madaukakin sarki shi san yanda zai yi to saboda haka wannan shine ceto na karshe da Allah madaukakin sarki dan haka waɗanda in an fito da su suna ke kiran su utaqaur rahman wanda Allah mai rahama da kansa ya yanta su to saboda haka wanda suke jin cewa Allah madaukakin sarki shine zai cece su ranar lahira to a musu gargadi me yasa za a musu gargadi la Allahum yattakuna ko samu wato kenan takawa kenan wa'azi yana amfanan mu'minai wa'azi yana kuma raye zukatan su to mu je mana
lokaci
to alhamdulillah an ce lokaci yayi zamu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah ba da kunyi sarki ya amfanar da mu shi abin da kai kuskure Allah gane da mu kuskuren yafi mana kuma ikon gyarawa.